الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 27 ga watan Sha'ban shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 6 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 14 a bangaren lissafi suratul hijr sura ta 15 a bangaren lissafi suratul hijr kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata na'am wai yana halatta a lokaci guda mutum ya mamace saki uku baya halatta matsayin shi bid'a ne idan kwa aka abkar da saki uku a lokaci guda in ma ta hanyar furci yace na sake ki saki uku ko ya rubuta takarda wanda ta kunshi saki uku to wannan a matsayin daya yake kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa saki uku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abu Bakar da shekaru biyu na farkon khalifancin Umar saki uku a matsayin daya mutane suka ringa wuce gona da iri Umar Allah ya kara masa yadda sai yake cewa lalle mutane wato sun yi azarbabi akan abinda Allah ya sanya musu jinkiri da bi a sannu Umar yace da mun zartan musu da saki uku a matsayin uku ai da ya dace ko sa shiga hayyacin su Umar sai ya zartar da saki uku a matsayin uku ga duk wanda ya mamatar shi domin uku ba amma a magana wanda take tabbatacciya ko yau mutun ya mamace saki uku a lokaci guda a matsayin daya ke illa kasancewar wannan saki da ya kuma saki ne wanda yake na bid'a saboda ita sunna abinda ta tsara mutum ya mamace saki daya bayan ta gama al'ada ba tare da ya kusance ta ba an gane ku idan Allah ya sa an koma sannan kuma hallo in bata daina ba irin abinda take yi na rashin da'a sannan yana iya ƙara mata hallo daya har akai gaye shi kenan shine saki na'am wai menene hukuncin mutumin da ya halatta abinda Allah ya haramta ko ya haramta abinda Allah ya halatta ya kafirta domin halattawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah ba wanda ya isa ya ce abu kaza halak ne ko ya ce haram ne face Allah da manzansa dan haka duk wanda ya halitta abinda Allah ya haramta ko ya haramta abinda Allah ya halitta to wannan mutum ya kafirta kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib an gane ku amma yanzu misali da mutum zai ce ya haramta matar shi idan ya ce ya haramta matar shi wannan cewa na haramta ki a matsayin rantsuwa yake iya abin da yake kai shi kafara ta rantsuwa kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Abdullahi dan Abbas amma yanzu giya ai abu ce wanda kowa ya san haramcin ta birni da kauye idan mutum ya ce wane ne ya hana sha giya kai sha giyar ka halakci to wannan mutum ya kafirta duk mutumin da ya halitta abinda Allah ya haramta abin da yake ansa na haramcin shi ta hanyar darura a cikin addini an gane ko wanda abin da bai kai ba a ce koda wanda yake mazaunin kauye a ce ya jahilce shi to wannan idan mutum ya halitta haram ko ya haramta halak wannan mutum ya kafirta dan haka wato wannan aya wanda take cikin suratu tauba fadar Allah subhanahu wa ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu wa ta'ala amma yushriku wanda adili guna hatim Allah ya kara masa yadda lokacin da ya isa birnin Madina sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan aya ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam yahudawa da ƴan mushaw sun maida malaman su da masu ibadar su sun maida su alloli sun dina bautar Allah haka ƴan mushaw sun maida Isa dan Maryam cewa shine Allah su Adi ibn Hatim sai yake rantsuwa da Allah yake cewa manzon Allah ai ba ma bauta musu malaman mu ba ma bauta musu sai manzon Allah yace to naji shin yanzu ba sa halitta muku abinda Allah ya haramta kuma ku yadda da cewa halak ne yace kwarai shin ba sa haramta muku abinda Allah ya halitta kuma ku yadda da cewa haram ne yace kwarai manzon Allah yace to ai wannan ita ce bautar duk wanda ka masa da'a ya halitta maka abinda Allah ya haramta ko ya haramta maka abinda Allah ya halitta to wannan ka maida shi cewa Allah ka ne dan haka duk wanda ya ma wani biyayya idurihi ya halitta masa abinda Allah ya haramta ko ya haramta masa abinda Allah ya halitta to wannan ya rike shi a matsayin cewa Allah sa ne dan haka halittawa da haramtawa kamar yadda bayani ya gabata abu ne wanda ke hannun Allah kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin na'am wani yake zubar da ladan azumi na daga cikin abin da yake zubar da ladan azumi wato shine rashin kame harshe mutum yana azumi yana annamimanci yana gulma yana yi da mutane yana ƙarya to wannan Allah baya buƙatar azumin sa kamar yadda hadisi ya gabata a darasin mu na Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi lahu hajatun an yada'a ta'amahu wa sharaba yake cewa duk wanda wato bai daina fada ta ƙarya da yin aiki da ita to Allah ba shi da bukata game da daina cin sa da shan sa da zai yi an gane ku Ubangiji subhanahu wataala baya bukatar azumin sa dan haka wannan suna daga cikin abubuwan da suke tauye ladan azumi na'am kamar gaga kamar a cikin mi kake ne
aikin haji sun yi sun yi shi suna yin shudewa
kamar kaka shudewa
kamar ake gafarta mana
mun fahimci tambayar ka ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 25 fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim wanda kafin ita aya ta 23 da ta 24 Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana wani aiki wanda ya kadaita da shi wanda kuma wannan aiki yana daga cikin khasarisu rububiyya kamar yanda yake cewa wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وبنجي تعالى كفدا وإنا لنحن نحيي ونميت للي واتموني مكي رايدا وند مكسو رايدش ونميت kuma mu ne muke karbar wato rayukan bayi lokacin da ajalin su ya kai duk wani wanda kaga yana motsi rayayye to ubangiji subhanahu wataala ne ya rayar da shi domin shi ya samar da shi daga babu haka duk mutumin da kaga ya mutu to wannan kasancewar lokacin sa ne ya kai iya abinda Allah ya kayyade masa kuma wannan mutuwa ubangiji subhanahu wataala ne ya karbi rayuwar sa koda ta kobi aka sa ta hanyar ganganci aka sare wuyan mutum to wannan ya mutu ne a ajalin sa a aqidar ahlus sunna wal jamaa duk mutumin da ya mutu haka nan akan shimfida da mutumin da aka sare masa wuya an gane ku misali aka masa kisa wanda yake na ganganci to wannan ya mutu ne a ajalin sa sabani ga wasu wadanda suka karkace ma aqidar ahlus sunna wal jamaa waɗanda suke ganin cewa idan an kashe mutum to an gaggauto ajalin sa ne inda an bar shi suka ce zai ci gaba da rayuwa to amma aqidar ahlus sunna wal jamaa kowa Allah ya kayyade masa lokaci in lokacin yayi daidai da kibtawar ido ba maganar a saurara ma ba kuma kafin lokacin sa yazo ba zai gabaci lokacin sa ba daidai da sai wani daya kamar yanda ubangiji subhanahu wataala yake fada walay yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha rai ubangiji ta'ala baya jinkirta mata idan ajalin ta zo to shine anan yace wa inna lanahnu nuhyi wa numitu lalle wato mu ne muke rayarwa kuma mu ne muke kashewa wa nahnu al-warithuna ubangiji ta'ala yace mu ne masu gaje komai da kowa kamar yanda yace inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un mu ne muke gaje kasa da duk abin da yake duranta ubangiji ta'ala yace kuma zuwa gare mu ne za a mayar da kowa da komai sai yace wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum tabbas ubangiji ta'ala yace mun san waɗanda suka gabata daga cikin ku ma'ana waɗanda suke matattu tun daga Adam Ubangiji subhanahu wataala yace dukkan waɗanda suka gabata Ubangiji ta'ala yace mun san adadin su kuma duk abinda ƙasa ta ci na naman jikin su Ubangiji subhanahu wataala yace yana kiyaye a wajen mu muna sane da shi kamar yanda yace qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz tabbas Ubangiji ta'ala yace mun sane abinda ƙasa take tauyewa na gangan jikin su an gane ku shine yace wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum haqiqa mun sani waɗanda suka gabata daga cikin ku kenan matattu ubangiji ta'ala yace wa laqad alimna al-musta'akhirin kuma haqiqa mun sani waɗanda suka yi jinkiri ma'ana waɗanda suke rayayyu da wanda za su zo nan gaba har zuwa kiyama tuntunin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lissafe su kamar yanda yace wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin sai yace wa inna rabbaka huwa yahshuruhum lalle ubangijinka wato shine ke tara bayinsa a fili guda domin sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya kenan yinin alkiyama dan haka yinin alkiyama ake kiran shi da sunan yawmul hashr domin al'umma ta farko da ta karshe gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala zai tattara halittunsa ya sakauta musu da irin abin da suka shuka sai yace innahu hakimun alim lalle ubangiji ta'ala mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi alimu kuma masani ne game da duk abin da ya halitta ba abin da yake koyuwa ga ubangiji subhanahu wataala wannan kamar kashe ne ubangiji subhanahu wataala yake ma bayinsa dan haka kowa ya shiga hayyacinsa ubangiji subhanahu wataala zai tara bayinsa a yinin alkiyama ya sakauta musu kuma shi mai hikima ne duk abin da ya zartar da shi to akwai hikima a karkashin sa kuma masani ne ba abin da yake koyuwa game da shi dan haka kenan abin da ka kasance akan shi a rayuwarka ta duniya ka mutu akan shi to akan shi za a tada ka a gobar kiyama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man mata ala shay'in ba'athahu Allahu alaihi duk wanda ya mutu akan wani abu to Allah zai tada shi akan wannan aiki idan akan ayyuka ni na alkhairi Allah ya karbi rayuwar mutum to akan haka zai tashi a gobar kiyama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yana tsaye a Arafa a hajjin sa ta ban kwana wani daga cikin sahabban sa ya fado daga kan rakumin sa wuyan sa ya kare manzon Allah ya ce ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya ku yi masa likafani da tufafin sa guda biyu manzo Allah ya ce kada ku shafa masa turare kada ku dinnube masa fuska domin za a tada shi a ranar kiyama yana mai fadar labbaik Allahumma labbaik kaga wannan yana nuna mana duk mutumin da ya mutu akan aiki na alkhairi to Allah zai tada shi akan wannan aiki na alkhairi a ranar kiyama haka mutumin da ya mutu akan ayyuka waɗanda suke na banza to akan wannan aiki Allah zai tada shi kamar yanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kunkudi guba ya kashe kansa manzo Allah yace zai tashi a ranar kiyama kofi na guba a hannun shi yana kunkuda wanda ya sanya wuka ya furma cikin sa manzo Allah yace zai tashi a ranar kiyama da wukar yana yanka cikin sa wanda ya jefo kansa wato daga wani wuri wanda yake kololuwa kan dutse ko wani gini to zai tashi a ranar kiyama yana mai gangarowa dan haka shine manzon Allah ya ce man mata ala shay'in ba'athallahu alaihi duk wanda ya mutu akan wani abu to ubangiji subhanahu wataala zai tada shi akan aikin da ya mutu dan haka mumini iya abinda ake bukata iya rayuwarsa yayi taka tsantsan yayi kokari ya nace akan ayyuka na alkhairi domin Allah ya karbi rayuwarsa akan wannan aiki kuma a tada shi akan wannan aiki a yini na alkiyama yau zamu tashi aya ta 26 a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala Allahu 'azza wa jalla wa laqad khalaqana al-insana min salsalin min hamadin masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum wa idha qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamadin masnun فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم inna ibadi laysa laka alayhim sulqanun illa man ittaba'aka min al-ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Ubangiji ta'ala ke fada wa laqad khalaqana al-insana, ubangiji ke cewa tabbas wato mu ne muka halicci jinsi na mutum. An gane ko? Ko kuma ka dauki al-in wato shine, ko kuma al-insana anan mu dauke shi cewa shine annabi Adam, domin abinda zai biyo baya na bayani game da sinadarin da Allah ya halicci annabi Adam alayhi salam shine ubangiji ta'ala ya ce wala qad khalaqana al-insana, tabbas wato mu ne muka halicci annabi Adam min salsalin, wato daga busasshiyar kasa, min hama'in, kasa wadda take baka masnun, wadda take jirkitatta mai wari. Lafazin salsal ita ce laka, amma wadda ta bushe, kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada khalaqa al-insana min salsalin kalfakhar, ubangiji ta'ala shi ya halicci annabi Adam min salsalin, wato daga busasshiyar kasa, sai ya ce kalfakhar, wato kamar shine wato katanga ko kuma kace kasku, wanda in an kenkira zaka ji yana kara. To shine anan sai Allah ya bayyana mana kuma launin kasar, sai ya ce min hamadi, wato daga bagar laka, masnun, wadda take jirkitatta. To dan haka kasancewar ubangiji ta'ala da ya tashi halittar annabi Adam ya sanya wato an ciro masa kasa daga dukkan yanki-yanki na kasa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, dan haka ƴaƴan Adam wato suka zamanto sun saba a wajen launi, zaka samu wani baki, wani fari, wani ja. Haka nan ita kasar wata mai kaushi ce, wata kuma kasa ce wadda take mai daushi. To shine anan ubangiji ta'ala ya ce wala qad khalaqana al-insana, tabbas mu muka halicci annabi Adam min salsalin, wato daga busasshiyar kasa, min hama'in, kasa wadda take baka masnun, wadda take jirkitatta. Wal janna, ubangiji ta'ala ya ce iblis shine kenan abul jin, shine ubangiji ta'ala yake nihi anan, kamar yadda can yake cewa wa khalaqal janna min marjin min nar, shine yace wal janna, wato uban aljannu kenan shine iblis, ubangiji ta'ala yace khalaqnahu, wato mun halicce shi min qablu, gabanin halittar Adam, min nar samu, wato daga wuta tsantsa wadda bata da hayaki, tsantsar wuta wadda babu hayaki tare da ita, daga wannan Allah ya halicci wato shine aljan, kamar yadda yace wa khalaqal janna min marjin min nar, aljan ubangiji ta'ala yace mun halicce shi daga tsantsar wuta wadda bata da hayaki. Anan kenan a takaice wannan ayoyi guda biyu sun nuna mana sinadarin da Allah ya halicci ƴaƴan Adam ya sha bamban da sinadarin da Allah ya halicci aljan. Asali halittar ɗan Adam wato daga laka Allah ya halicci annabi Adam, an gane ku? Baban mu Adam asali Allah ya halicce shi daga laka, amma zuri'ar shi ubangiji subhanahu wataala ya halicce mu ne ta hanyar uwa da uba, wato daga ɗugu na maniyyi. To amma shi aljan ubangiji subhanahu wataala ya halicce shi ne daga tsantsar wuta wadda bata da hayaki. To mala'iku mene ne sinadarin da Allah ya halicce su? Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, Aisha Allah ikara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada mata cewa wato aljannu Allah ya halicce su ne daga wuta, mala'iku Allah ya halicce su daga haske, Adam kuwa Allah ya halicce su daga abin da ya ba ku labari a cikin Alkur'ani, shine cewa daga laka. Sai ya ce wa idza qala rabbuka, ka ba mutanenka labari lokacin da ubangijinka ya fada lil mala'ikati, wato ga mala'ikunsa, inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun, Ubangiji ta'ala ya ce lalle ni wato mai halittar mutum ne. An ambaci mutum bashar, me yasa? Saboda fatar jikinsa ba ta da gashi. An gane ko? Dan haka ita fata ta dan Adam ake kiranta bashara. Shine yake cewa inni khaliqun basharan. Ubangiji ta'ala ya ce ni mai halittar mutum ne, min salsalin, daga bushashiyar ƙasa, min hama'in, ƙasa wadda take baka, masnun, wadda take jirkitatta. Sai ya ce da mala'ikun, fa idza sawaituhu. Ubangiji ta'ala ya ce idan na daidaita halittarsa, wa nafakhtu fihi min ruhi, wato na busa masa rai, wato daga cikin rayukan da na halitta. Nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jingina wato ran da ya busa ma annabi Adam zuwa gare shi. Ba komai Allah yake nihi illa girmamawa da darjantawa. An gane ku? Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa nafakhtu fihi min ruhi, wato na busa masa rai, wato daga cikin raina, kenan daga cikin rayukan da Allah ya halitta. Kamar yanda ya faɗa ga annabi Isa, wa kalimatuhu alqaha ila maryama, sai ce wa ruhun minhu. Isa rai ne, wato daga cikin rayukan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta, ya jingina wannan rai zuwa gare shi, ba dan komai ba, dan ya nuna mana rai ne wanda yake mai daraja. Kamar yanda ya jingina Ka'aba zuwa kansa cewa ɗakinsa ne. An fashira baitiya, haka ya faɗa ga annabi Ibrahim da Isma'il, ku tsarkake min ɗakina, tare da cewa dukkan ɗakuna ai mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma sai ya jingina Ka'aba zuwa kansa cewa ɗakinsa ne. Haka taguwa ta annabi Salih, faƙala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiya, ya ce taguwar Allah ce, ku rabu da ita. Tare da cewa dukkan sauran taguwa daman nashi ne, to amma ya jingina wannan taguwa zuwa gare shi don ya nuna mana tana da bambanci da sauran taguwa. To shine anan ya ce fa idza sawaituhu, idan na daidaita halittar shi, ma'ana na cika halittar shi. Ubangiji ta'ala ya ce wa nafakhtu fihi min ruhi, kuma na busa masa wato daga raina, ma'ana ran da Allah ya halitta. Faƙa'u lahu sajidin, Ubangiji ta'ala ya ce ku faɗi kuna masu sujada gare shi. Wannan kwatuntunan Allah ya riga ya kissanta mana lokacin da ya ba mala'iku labarin cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni mai sanya khalifa ne a ban ƙasa, wanda zai zame mun khalifa a wajen zartar da hukunce-hukunce na, shi ne Adam. Mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Har aka kai lokacin da Allah ya sanar da annabi Adam sunayen wasu abubuwa, wanda da waɗannan sunaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala, idan da ya sanar da annabi Adam ya nuna fifikon shi akan mala'iku, shine Ubangiji ta'ala sai ya ce su duka su yi masa sujada. Suka duka suka gaida Adam. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce faqa'u lahu sajidina, ku faɗi kuna masu sujada gare shi, sujada wadda take ta gaisuwa da girmamawa. Fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un, mala'iku gaba ɗayansu sai suka duka suna masu sujada ga annabi Adam. Wani yakan iya cewa danni ya ce kulluhum ajma'un, wanda a daidai gabar da ya ce fasajada almala'ikatu, mala'iku sun yi sujada gaba ɗayansu ga annabi Adam. Tun anan mun fahimci cewa mala'iku sun yi sujada. Ubangiji ta'ala sai ya ƙara sai ya ce kulluhum ajma'una, da ya ce kulluhum ajma'una a nan don Allah ya ƙarfafa mana cewa mala'ikun gaba ɗayansu sun miƙa wuya akan aikin da aka sa su, shine na su duka su yi sujada ga annabi Adam. To don haka wani daga cikin malaman lugha al-Mubarri yake cewa fasajada al-mala'ikatu, yace fadar Allah da yace fasajada al-mala'ikatu, wannan akwai ihtimalin cewa wasu daga cikin mala'ikun sun yi sujada wasu ba su yi ba. To sai Allah ya karfafa sai ya ce kulluhum, dukkansu kenan, dan duk wani ishkali ya gushi. Sannan da aka ce kulluhum, to yakan iya daukan cewa ta kan iya yiwa an dan samu canjin lokaci, wasu sun yi a yanzu take yanke, wasu ko sai zuwa jimawa su kai. Amma da ya zo da ajma'una sai ya nuna cewa gaba ɗayan mala'iku a lokaci ɗaya ne suka duka suka yi sujada ga annaba Adam domin me ka wuya ga umarnin Ubangijin su subhanahu wata'ala. Dan haka Allah ya karfafa abun wato da harfa bi sai yace kulluhum ajma'una. Fasajjada malaikatu mala'iku gaba ɗayan su sai suka yi sujada, shine Allah yace kulluhum ajma'una. Sai yace illa iblisa, wato sani dai shi iblis aba wato yaki an yakuna ma'as sajidi, ya kasance tare da masu sujada ga annabi Adam, shi yace ba zai yi ba. Menene hujjarsa? Sai yace ana khairu minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin, kamar yanda ya gabata a cikin suratul a'raf. Yace ya Ubangiji yaya zaka ce in duka in yi sujada ga Adam tare da cewa ni nafi Adam domin ka halicce ni daga wuta, shi ko Adam ka halicce shi daga laka. Wannan kiyasi ne na Iblis da ne, kuma wannan shine wato farkon sako da aka saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala a duran kasa, wato shine girman kai. Kuma menene ya kai shi Iblis yake dukawa yayin sujada ga annabi Adam? Hasada ce da gunewa. Allah ya fifita Adam akan mala'iku a sanadiyar abubuwan da Allah ya sanar da Adam, yace kuma gaba ɗayan mala'iku ku duka ku yi sujada. Suka duka suka yi. Amma shi Iblis saboda hasada da girman kai, kamar yadda Allah ya ce illa iblis astakbar wa kana min al-kafirin, sai dai Iblis wato yayi girman kai. Ko kuma can cikin suratul baqara illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin, to shine anan Allah ya ce illa iblis, wato sani dai shi Iblis aba wato yaki an yakuna ma'as sajidin, ya kasance tare da masu sujada ga annabi Adam. Qala sai Ubangiji ta'ala ya ce ya Iblis, wato ya kai Iblis. Lafazin Iblis an ciro shi ne daga Iblas. Idan aka ce al-Iblas shine wato yanke kauna game da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala, dan haka ya cancanci wannan suna. Al-Iblas kenan kamar yankewa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fa idhahum mublisuna, sai ga maka su suna masu yanke kauna game da jin kan Ubangiji. Shine kala ya Iblis, Ubangiji ta'ala yace ya kai Iblis, malaka mi ya same ka Allah ta kuna ma'as sajidin, da ba za ka zamanto tare da masu sujada ga bawa na Adam. Kala sai Iblis yace lam akul li asjuda, yace to ai bai dace ba da zan duka na yi sujada li bashari ga wani mutum, khalaqatahu da ka halicce shi, min salsalin daga bushashiyar kasa, min hama'in kasa wadda take baka masnun wadda take jirkitacciya, yaya za a yi in duka in masa sujada domin ni nafi shi, ni ka halicce ne da wuta. Qala sai Ubangiji ta'ala yace fakhruj minha, wato ka fita wato daga cikin aljannata, ko kuma ka sauka wato ka fita daga cikin samaniya. An gane ko ka fita daga cikin sama, da yana tare da mala'iku a cikin sama, ko kuma a gidan aljanna, kamar yadda wasu malamai suka ce minha anan addamiyu ya udi ila aljanna, domin shi dai Iblis baya daga cikin mala'iku, kamar yadda a cikin kissosi zaka ji ana faɗa cewa wato shi Iblis daga cikin mala'iku yake kasancewar ya bauta ma Allah shekara kaza, yayi kaza tare da mala'iku, ya shugabance su. Shi Iblis daban yake, Allah ya bayyana mana da abin da ya halicce shi, baya daga cikin mala'iku. Mala'iku da haske Allah ya halicce su, an gane ku? Amma Iblis Allah ya halicce shi daga tsantsarota. Bambanci na biyu, wato shi aljan yana aihuwa amma mala'ikun Allah ba sa aihuwa. Bambanci na uku, aljan yana ci yana sha amma mala'ikun Allah ba sa ci ba sa sha. Bambanci na hudu, mala'iku ba sa saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya umarce su, amma shi Iblis yana ya saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala tun umarni na farko da Allah ya masa cewa ya duka ya ma Adam sujada, dan haka baya daga cikin mala'iku. Ubangiji ta'ala ya ce masa fakhruj minha, wato ka fita daga cikin samaniya ta, ko kuma ka fita wato daga cikin aljanna. Fa innaka rajim, Ubangiji ta'ala ya ce lalle kai abin nisantawa ne game da jin kaina, wa inna alayka la'anata ubangiji ta'ala yace kuma tsinewa ta tabbata akan ka ila yawmiddin har zuwa yini na sakamako shine yinin alkiyama kamar yanda a can cikin wato suratu wannan suratu Daud ko kuma ce suratu Sa'd ubangiji ta'ala yace wa inna alayka la'anati ila yawmiddin tsinewa ta tabbata akan ka har zuwa wato yinin sakamako shine yinin alkiyama shine anan ubangiji ta'ala yace wa inna alayka la'anata lalle tsinewa idan aka ce al'ana shine nisantawa daga jinkan Allah shine Allah yace lalle tsinewa ta tabbata akan ka ila yawmiddin har zuwa yinin sakamako shine yinin alkiyama kar kai tsammani ila anan tufidul gaya cewa in an kai yini na sakamako tsinewar za ta taka burki an gane ko yanda Allah ya tsine masa albarka anan haka agobe kiyama Allah zai ci gaba da tsine masa albarka qala rabbi sai ce ya ubangiji na fa anzirni ila yawmi yub'asu ka saurara mu ka jinkirta mu zuwa yinin da ake tada halittu wato daga cikin kabarin su yinin da ake tada bayi shine yini na alkiyama busa wadda take ta karshe wadda in an yi ta kowa zai tashi shine anan ya roki ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa a saurara masa zuwa yini na alkiyama shine lokacin da ake busa ta tashi shine yace qala rabbi yace ya ubangiji na fa anzirni ka saurara mun mutuwa ila yawmi yub'athuna zuwa yinin da ake tada bayi daga cikin kaburin su qala sai ubangiji ta'ala yace fa innaka minal munzari yace lalle kai kana daga ababan jinkirta ma mutuwa ila yawmil waqtil ma'lum zuwa yini na lokaci wanda yake sananne shine yinin alkiyama nan kada ka tammaci cewa wani karamci ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala yama iblis da ya karba addu'arsa Allah ya karba addu'a ta iblis anan domin Allah ya jarraba shi kuma ya jarraba bayinsa wani ne zai masa biyayya yama iblis tawaye kuma wani ne zai ma iblis biyayya yama ubangijin shi tawaye jarrabawa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shi iblis kin da bayi na ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka Allah ya jinkirta masa mutuwa amma ba karamci bane ba shine anan Allah ya ce fa innaka minal munzirina lalle kai kana daga cikin ababan saurara ma mutuwa ila yawmil waqtil ma'lum zuwa yini na lokaci wanda yake sananne shine yinin alkiyama qala rabbi sai ya ce ya ubangiji na bima abwaitani wato a sababin wato halakar da ni da kai an gane ko la uzayyinanna lahum fil ardi yake cewa bayinka wato zan kawata musu dukkan wani aiki na sako a ban kasa wala ugu yannahum ajma'in yace kuma gaba ɗayan su zan halakar da su kamar yanda ya gabata a cikin suratul a'raf qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace ya ubangiji na fa bima aghwaytani asanadiyar halakar da ni da kai yace la aka udanna lakum siratakal mustaqim bayin ka zan zaune musu tafarki madaidaici shine musulunci duk wanda yazo in yi kokarin jefa masa kokonto in juyar da shi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim yace sannan zan zo musu ta gaban su menene gaba anan wasu malamai suka ce ita ce lahira ma'ana in jefa musu kokonto game da wannan kasancewar kiyama wa min khalfihim yace zan zo ta bayan su ma'ana ita ce duniya in kawata musu wato ayyuka waɗanda suke na sabo wa an aymanihim yace zan zo ta damar su ma'ana duk wani aiki wanda yake na ƙwarai in yi kokarin jefa musu riya da yanda za su bata wannan aiki wa an shama'ilihim yace kuma zan zo ta hagunkin su ma'ana in kawata musu ayyuka waɗanda suke na banza sai yace wala tajidu aktharahum shakirin yace ya ubangiji na ba za ka samu mafi yawan bayinka suna masu godiya gare ka ma'ana suna masu biyayya zuwa gare ka to dan haka shine anan rantsuwaye yake cewa bima aka waita ne ya ubangiji na yace bima a gawaita ni a sanadiyar halakar da ni da kai yace la uzayyinanna lahum fil ardi lalle ne yace na rantsi da girman ka da buwayar ka ya ubangiji na zan kawata musu ayyuka na sahu fil ardi a ban kasa wala uhu yannakum ajma'in yace kuma zan halakar da su gaba ɗayan su sai yace illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayinka daga cikin su waɗanda suke al-mukhlasina ababan tsarkakewa wanda Allah ya kimsa musu ikhlasi a cikin zukatansu Allah ya sanya mu daga cikin su wannan sune iblis ya tuge yace illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayinka waɗanda suke al-mukhlasina ababan tsarkakewa qala sai ubangiji ta'ala yace haza siratun alayya mustaqim yace wannan fa wato tafarki ne wanda yake madaidaici wanda na wajabta ma kaina ma'ana kai da duk wanda ya bika ubangiji ta'ala yace na wajabta ma kaina zan dawo da ku zuwa gare ni kuma in sakauta muku da duk abin da kuka shuka a rayuwar wannan kenan daidai yake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana ga madakata yana jiran bayinsa kowa ya kare ni kan ya kawo gari abinda ka shuka a rayuwarka shine zaka samu sakamakon sa in alkhairi ka shuka ka girba alkhairi in sharri ka shuka a rayuwarka ta duniya wal iyazu billahi a ran nan zaka girbi sharri ko kuma ya zamanto haza siratun alayya mustaqim wannan tafarki ne wanda yake madaidaici alayya a kaina wanda ne daidaita shi wato wanda bayina na dora su akan shi wannan shi ya zamanto daidai yake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ala allahi qasdus sabili wa minha ja'ir tsake tsakin tafarki hanya madaidaiciya ga Allah take wanda ya shaka ma bayinsa ya musu dacin cewa su bi to shine anan kenan in ma ya zamanto kashi da ne in mun dauka cewa ubangiji ta'ala yana kashi da ne da barazana shi ya ce zai halakar da dan ƴaƴan adam to Allah ya ce masa jeka da kai da duk wanda ya bika za ku dawo zuwa gare ni kuma zan sakauta muku da irin abin da kuka shuka shine ya ce haza siratun alayya mustaqim wannan tafarki ne madaidaici a kaina ma'ana dawowar ku zuwa gare ni abu ne wanda na wajabta ma kaina sai ya ce inna ibadi ubangiji ta'ala ya ce lalle bayina laysa laka alaihim sulqan ba kada wato wani karfi wato abu sabatar da su an gane ko ba kada wani karfi ba kada wata dabara wato abu sabatar da su wannan kenan ubudiyya wanda take khasa bayin Allah wadanda suke nagari ubangiji ta'ala yace ma iblis yace laysa laka alaihim sulfan ba kada wani karfi da wani wayo da dabara abu sabatar da su illa man ittaba'aka min al-ghawi sai dai wanda ya bi ka daga cikin halakakku wanda na riga na kaddara musu halaka ubangiji ta'ala yace wa inna jahannama lalle wutar jahannama agobe kiyama da mau'iduhum ajma'in ubangiji ta'ala yace ita ce ma alƙawanta dukkan waɗanda suka bi shaydani tare da shi ajma'ina gaba daya kamar yanda zamu iske nan gaba ubangiji ta'ala yace masa قال ذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ubangiji ta'ala yace jeka kace sai ka batar da su to jeka da aikin ka ubangiji ta'ala yace faman tabi'aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su fa inna jahannam jazaukum lalle wutar jahannama ita ce sakamakon ku kai da su jazaa'an mawfura sakamako wanda yake abincikawa to shine anan ubangiji ta'ala yace wa inna jahannama lalle wutar jahannama la mau'iduhum ita ce ma alƙawaltar duk waɗanda suka bi iblis tare da shi ajma'ina gaba daya ba inda za su ketare face ita a ranar kiyama laha sab'atu abwab ubangiji ta'ala yace ita wutar jahannama tana da wato kofofi guda bakwai me ake nihi da kofofi kenan rihinta domin ita da rakat ce ita wuta an gane ko kara kasa ne ake yi kamar rihi kusan rihi bakwai ne kamar yanda ita aljanna ita kuma darajat ne hawa ne ake idan aka ce da rakat daga sama a ringa yin kasa kamar misali gidan kasa za a iya yin wanda yake sama na hawa na farko sannan ayi na biyu ayi na uku ayi na hudu har akai karshe to amma ita aljanna hawa ne ake sama ita kuma wuta kasa ne ake don haka kenan in an daga sama ana yin kasa shine da rakat in daga kasa ne ake yin sama shine da rajat
na'am
shine ubangiji ta'ala yace la hasabatu abwab wato jahannama wato tana da rihi bakwai ko kuma kace tana da kofofi guda bakwai li kulli babil minhum ubangiji ta'ala yace na ga dukkan wata kofa minhum daga cikin mabiyan iblis juru'un maqsum wato yanki wanda yake abun kasawa duk wasu masu sako bakin gulgudan sakon su bakin ma'ajin da Allah zai aje su a cikin wuta wasu za su kasance a rihi na farko wasu za su kasance a rihi na biyu wasu a na uku wasu a na hudu wasu a na biyar wasu a na shida wasu a ƙarshen rihi na bakwai suke kamar yadda ubangiji ta'ala ya alƙawalta wannan mazauni ne na munafikai innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira shine anan ubangiji ta'ala yace li kulli babin naga kowace kofa daga cikin kofofin jahannama minhum game da mabiyan iblis juz'un maqsum ubangiji ta'ala yace akwai yanki wanda yake abun kasawa an gane ku kowa kenan iya gulgudan saban shi bakin gulgudan wurin da Allah zai aje shi wanda suka fi kowa sharri sune munafikai wanda suka bayyana musulunci akan halshi suka boye kafirci a cikin zuciya to su suke rihi wanda yake na karshen kasa wanda yafi ko ina zafi a cikin wutar jahannama wal iyaz billah kenan nan bayan ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana sakamakon iblis irin yadda hasada ta dauke shi yayi girman kai ga ubangijin sa yake dukawa yayi sujada ga annabi adam kuma ga iya abin da ya dauka na cewa sai ya batar da ƴaƴan adam kuma ga iya alƙawarin da ubangiji subhanahu wataala ya masa da shi da mabiyansa cewa gaba ɗayan su a ƙarshe dai sakamakon su ita ce wutar jahannama to dan haka kuma anan ubangiji subhanahu wataala sai ya ci gaba da yi mana bayanin waɗanda suka ma iblis tawaye su kai biyayya ga ubangijinsu shine ubangiji ta'ala ke cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وبنجي تعالى كيف أدى إن المتكين للي وطن دا سكا جسو رنك وبنجي جنس سكا ذردو كو جنسا إذن كياما تاي وبنجي تعالى يجي في جنات واتو سنا چكم وسبونا كي إتشي الجنة wa uyun wato da idanu waɗanda suke na ruwa domin ita aljanna da Allah ya gina ta ubangiji ta'ala ya keta ƙuramu a cikin ta wanda ƙuramun nan suna gudana ƙarƙashin wato binaye na aljanna wato da itacen ta kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladzatin lish-sharibin wa anharun min asalin musaffa nan sai da Allah ya bayyana mana nau'in ƙurama kala hudu waɗanda suke gudana a gidan aljanna akwai ƙurama ta ruwa ruwa wanda yake bi jirkita ba tacicciyar ruwa kenan sannan akwai ƙurama ta zuma zuma wadda take tacicciya wadda ba ta da danko sannan akwai ƙurama wanda take ta madara lam ya taghayyar ta'am wanda dandananta bai canza ba sannan ƙurama ta hudu ita ce min khamri ladzatin lish-sharibi ƙurama ta giya giya wanda take mai dadin dandano ga masu sha to shine anan ubangiji ta'ala yace innal muttaqina lalle masu tsoron Allah waɗanda suka karra dokokin ubangijinsu a rayuwarsu ta duniya abinda aka ce su yi suna yi bakin gwargwadon iko abinda aka ce su daina sun daina idan kiyama ta yi Allah ya ce fi jannatin suna cikin gonakai wa uyun da idanu waɗanda suke da ruwa udkhuluha bi salamin amini ubangiji ta'ala zai fada kenan za a fada ma ɗan aljanna lokacin da za su shiga aljanna a ce da su udkhuluha ku shiga aljannar da ubangijin ku ya tanada muku bi salamin wato da aminci amini da kuna amintattu game da duk wani abin da zai dame ku ubangiji ta'ala ya amintar da su ubangiji ta'ala yace wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin wato mun zare dukkan wata keta da wani jin haushi da wani gunewa an gane ko fi sudurihim ma fi sudurihim abinda yake cikin zukatansu ubangiji ta'ala yace duka mun zare shi duk wani jin haushi da kake yi tsakaninka da dan uwanka musulmi da duk wani rashin zuttuwa tsakaninka da shi to ba a bari a shiga aljanna sai Allah ya zare dukkan abin da yake cikin zukatan mu'minai na wani jin haushi da keta da gunewa tsakaninsu wanda ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan an ketara sirati mu'minai za a tsida su akan wata gada kafin a shiga aljanna a wannan kan wannan gada manzon Allah yace za a yi kisasi junansu da juna za a zare duk wani abu wanda yake na keta da gunewa daga cikin zukatansu su zamanto ƴan uwan juna sannan a ba su izinin shiga aljanna wannan gada tana tsakanin wuta da aljanna anan za a tsida su a yi kisasi tsakanin mu'minai bayan an ketara sirati shine anan Allah yake cewa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ubangiji ta'ala yace mun zare dukkan wata keta da duk wani jin haushi daga cikin zukatansu abinda yake cikin zukatansu mun zare shi ala ikhwanan ubangiji ta'ala yace sun zama ƴan uwan juna ala sururi wato suna kan gadaddaji mutaqabilina suna masu fuskantar juna ka san duk mutumin da kake jin haushin shi wanda akwai rashin zuttuwa tsakaninka da shi ba ku iya gaba da gaba in ku kai gaba da gaba haushi yake ba to anan ƴan aljanna idan Allah ya zare dukkan wata jin haushi daga cikin zukatansu in sun shiga aljanna za su kasance akan gadaji wanda Allah ya tanada musu shine yace ikhwana wato halin suna ƴan uwan juna ala sururi ubangiji ta'ala yace akan gadaje mutaqabilina suna masu fuskantar juna ba wanda yake jin haushin dan uwansa la yamassuhum fiha nasabun ubangiji ta'ala yace wata wahala da gajiya ba ta shafar ƴan aljanna a aljanna ba maganar gajiya ubangiji ta'ala yace wa ma hum minha bimukhrajin kuma su ba ababan fitarwa bane daga aljanna har abada malamai suka ce duk a cikin ayoyi na alqur'ani waɗanda suka yi bayani game da dawwama a cikin a gidan aljanna babu ayar da take sama da wannan an gane ku can Allah yana cewa dai khalidina fiha abada masu dawwama ne har abada to lafazin khulud akwai lokacin da ake dauka ayi amfani da shi akan tsawon zama kamar yadda malamai suka fassara fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha abinda ake nihi da khalidan fiha anan zai zauna zama wanda yake mai tsawo amma ba zai dawoma ba dindindin matukar yana mu'mini idan ya kashe mutun ya mutu akan haka bai tuba ba to dan haka anan ubangiji ta'ala yace wa ma hum minha bimukhrajina wato ƴan aljanna ba ababan fitarwa bane daga aljanna domin ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin na cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ƴan aljanna sun shiga aljanna ubangiji ta'ala zai ce a fada musu ya ku ƴan aljanna za ku ci gaba da rayuwa a gidan aljanna ba maganar mutuwa za ku ci gaba da jin dadi wato ba wahala za ku ci gaba da wato shine zama a cikin kuruciya ba maganar tsufa za ku ci gaba da zama a cikin koshin lafiya ba rashin lafiya haka za a fada ma ƴan aljanna bayan sun shiga aljanna sannan su ma ƴan wuta idan sun shiga wuta ba maganar fita kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar. Ubangiji ta'ala ya ce ba masu fita ba ne daga cikin wuta. Ko kuma can da ya ce yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha. Yan wuta suna nihi, suna famar wato su fita daga cikin wuta, ma'ana a fitar da su. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma hum bi kharijina minha, alhali ba masu fita ba ne daga cikin ta. Wannan fada da Allah zai ma ƴan aljanna, wannan kuma sai bayan ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada, za a zo da mutuwa a sifa ta rabu, za a tsida ta a tsakanin wuta da aljanna. Sai a ce da ƴan aljanna, ku leko ku gani. Ƴan aljanna sai su dago kai su leko, idan sun ganta sai a ce kun san da wannan. Su ce kwarai, mutuwa ce wadda ta ɗauki rayuwarmu a duniya. Sai a ce da ƴan wuta, kuma ku leko ku gani. Su leko su gani, a ce kun san wannan ko menene? Su ce eh, kwarai mun gane, mutuwa ce wadda ta ɗauki rayuwarmu a duniya. Ubangiji ta'ala sai ya sanya a yanka mutuwa. ƴan aljanna suna kallo, ƴan wuta suna kallo. Ubangiji ta'ala sai ya ce to ku ƴan aljanna za ku ci gaba da jin daɗi da ni'imtuwa a gidan aljanna, ba maganar fita har abadan abada, kuma ba maganar mutuwa. Kuma ƴan wuta za ku ci gaba da ɗanɗanar azaba har abada, ba maganar fita daga cikin gidan wuta. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce la yamassuhum fiha nasabun. Nasab ita ce ake nihi da wahala, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa amilatun nasiba. An gane ku? La yamassuhum fiha nasabun, kamar yadda ya gabata, zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi. Shine yace la yamassuhum fiha nasabun, wahala da gajiya ba ta shafar ƴan aljanna a aljanna. Wa ma hum minha bimukhrajin, Ubangiji ta'ala yace kuma su ƴan aljanna ba ababen fitarwa bane daga aljanna. Ubangiji ta'ala sai yace nabi'i ibadi, wato ka ba bayina labari, anni anal ghafurur rahim, lalle ni ne mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba, kuma ni ne majiƙai game da bayina mu'minai a gobe kiyama. Wannan kwadaitarwa ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa. Duk tabargazar da mutum ya shuka, inda zai koma ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, matukar lokaci bai kure masa ba. Idan ya tuba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karɓe shi da hannu biyu. Kuma Allah yana farin ciki da tuban bawansa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, yake cewa na rantse da Ubangiji na, yace wallahi Ubangiji ta'ala shine mafi farin ciki game da tuban bawansa lokacin da ya tuba. Sama da ɗayan ku wanda na tafiya a cikin sahara akan raƙuminsa, wanda raƙumin nan cinsa da shansa akan raƙumin yake, wannan raƙumin ya kurce masa ya shiga dokar daji ya bace, ya buga ya nemi raƙumin ya rasa, ya zo ya yi kwance yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi. Falkawar da yake sai ya ga raƙumin a kan shi a tsaye, ya yi gaggawa ya kama akalar raƙumin ya riƙe, sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Yace ya Allah, kai ne bawana, ni ne Ubangijinka. Saboda tsantsar farin ciki ne ya kuskure, maimakon ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduk, sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. To manzon Allah ya ce bawan da ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi, bayan ya ga hallaka ido da ido, Allah ya tsamayar da shi, to Allah ya fi shi farin ciki lokacin da bawa ya koma zuwa ga Ubangijin shi da tuba. Shine anan Allah yake tallata mana rahamarsa, yake cewa nabi'i ibadi, ka ba bayina labari, anni lalle ni ana al-ghafur, wato ni ne mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba, ar-rahim, kuma ni ne majiƙai game da bayina waɗanda suke mu'minai. Sai ya ce wa anna azabi, kuma ka ba su labarin cewa lalle azabata, huwal azabul alim, ita ce azaba wadda take mafi raɗaɗi, wanda babu azaba sama da ita. Nan kuma wato kashedi ne da barazana Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana cewa mu kiyaye kanmu game da azabar shi. Wannan kenan aljam'u bainat targhibi wat tarhib, hada tsakanin kwadaitarwa da tsawatarwa, haka ake bukatar mai wa'azi ya zamanto. Idan ka tsoratar da mutane, to kayi kokari kuma ka kwadaitar da su. in ka kwadaitar da mutane to kai kokari kuma ka tsoratar da su ba a buƙatar mai wa'azi ya dau bangare daya kullun sai kai ta ba mutane labarin aljanna da ni'imomin da Allah ya tanada a ciki idan ka nace akan haka mutane sai su shantake sai su amince ma ta lalata ubangiji subhanahu wa ta'ala su ringa ganin kamar ba za a danke su ba su ringa ganin kamar sun sha kuma ba a buƙatar mai wa'azi ya zamanto kullun sai tsanantawa wa'azin shi kawai sai zancen azaba wannan kuma yana kai mutane su yanke kauna game da rahmatu ubangiji subhanahu wa ta'ala su ringa ganin babu wanda zai sha a gobe kiyama dan haka anan da Allah ya ce nabi ibadi ka ba bayi na labari anni ana al-ghafurur rahim ni ubangijin su wato mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma majikai ne game da bayi wanda suke mu'minai kaga wannan kwadaitarwa ce ubangiji ta'ala yake mana cewa mu koma zuwa gare shi da tuba domin ya gafarta mana sai ya ce wa anna azabi kuma lalle azaba ta ka ba su labarin cewa huwa al-azabul alim ita ce azaba wanda take mafi radadi wanda babu azaba irin ta nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك